والتمرين كما منا غنى بعد الدعاء كمعركة مع لمعك كما كنت في الجماعة كوانا التعلو يهدين من البركة وانا منك يجيب بابا مع لمعك تو بارا muka so malam ya zo ya halarci wannan zaman mu mai albarka domin mu zo mu amfani mu karu a cikin taskar ilimi da malam ke da shi wannan ba ta tsari ba saboda ƙurewar lokaci sai dai malam ya mana alƙawari in sha Allahu ba na zai mana to cikin hakan ma malam dai kamar yadda kowa ya san yana da hikimomi masu yawa musamman wajen bincike tun da nan gurin da ya san institution ne a sun san menene ma'anar bincike kusan ma mun ba da gani wajen halartar malam na faran ba saboda an shiga goma ta karshe wannan lallai lokuta ne da malam yake samun kansa cikin ayyuka masu tarin yawa amma duk da haka malam ya ji nauyin wannan alƙawarin da ya yi na bara sai ya sa zuwa domin haka muna maraba da malam Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar da zuwa bayan haka mu san cewa yana daga cikin ƙa'ida ta wajen ɗaukan ilimi ko na addini ko na zamani duk abin da za a tsara shi ne a rubuce abu na tambaya don haka mun raba tambayoyin mu kashi biyu abinda malam gudunin da ya zo mana da shi wanda yake da tambaya ciki zai tambaya da za mu yi wa malam a kan haka kashi hamsin wanda kuma wajen haka saboda damuwar yau da kullum malam zai amsa mana kashi hamsin daga ciki kuma mun san halin da malam yake ciki don haka duk abin da muka samu tun da aka ce ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu ga ta malam sallallahu alaihi wasallam
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايان هكا ينقوانا طالب العلمي na wannan makaranta da waɗanda suka kawo mana ziyara a wannan safiya ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta tabbata ga Allah da ya bamu damar haɗuwa a wannan safiya a wannan makaranta a wannan rana ta Asabar 21 ga watan Ramadan hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429 wanda yazo daidai da 20 ga watan 9 shekarar miladiya ta 2008 muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya dai babu damar wannan haduwa kuma haduwar da za mu yi ta insha Allah saboda shi da fatan Allah madaukakin sarki ya yi mana jagora abinda za mu faɗa daidai Allah ya yi mana tarayya gaba ɗayan mu cikin lada abinda kuma zamu fada mu kuskure ubangiji madaukakin sarki ya ganar da mu kuskuren mu kuma ya ba mu damar gyara shi. Zan fara daga kan kalmar da mai gabatarwa ya rufe maganarsa da ita, ma la yudraku kulluhu la yudraku jullu. Yawanci mutane suna faɗar kalmar haka amma ajuye ake faɗar ta ba daidai ba. To ake ma la yudraku jullu, ma la yudraku kulluhu la yudraku jullu, ma la yudraku jullu la yudraku kulluhu. Wannan shine daidai kalma din, abinda ba za ka samu da yawan sa ba, to kakka hakura da shi gaba daya. Wato kamar abinda ake cewa da babu gara kadan, shine ma'anar kalma din da babu gara kadan. Amma in ka ce ma la yudraku kulluhu la yudraku jullu, abinda ba za a samu duka ba, to kada a bar mafi yawa. Kaga anan ka ce kada a bar mafi yawa, to in kadan ne fa a bar shi. Kaga kalmar tana nuna kenan, in kadan ne to a hakura a bari. Amma in ka juya kalmar to za ta baka ma'ana mai kyau, ma la yudraku jullu la yudraku kulluhu, abinda ba ka samu da yawa ba to kakka hakura da kadan, ko da kadan ne yafi babu. Babu shakka haduwa irin wannan mutum sai ya rasa da me zai fara, akan me zan yi muku magana, da cewa an bani matashiyar maganganun da za a yi amma a makare. Saboda haka yanzu gashi na zo ina tunanin kan ma me zan yi muku magana. Za mu yi magana ne akan irin abin da musulunci yake ciki a yanzu, da halin kakanikayi da ya samu kansa a ciki, da hali na rashin katabus da musulmi suke ciki a duniya, ko ko za mu yi magana ne akan irin tsadar da samari suke da ita, da martaba da daraja a matsayinsu na samari, waɗanda su ne masu kazar-kazar, masu jini a jika, masu kai kawo, masu haɗita shi, ko ko a za mu yi magana ne akan abin da ya shafi ilimi da mahimmancinsa, da kasancewarsa shi ne sinadarin rayuwa, shi ne yake haifar da ɗan adam, kun babu shi babu ɗan adam. A matsayinku na ɗalibai masu neman ilimi, ko ku a za mu yi magana ne akan irin cututtukan zukata da suke damun wannan al'umma, cutar hassada da ƙeta da mugunta da ganin ƙyashi, ko ku a za mu yi magana ne akan irin miyagun aƙidu da karantarwa waɗanda ake tuso su cikin al'umma yau da gobe ba ƙaƙƙautawa. Ana ƙoƙarin a dagula tunanin jama'a, a dagula tunanin al'umma, a mayar da al'umma ta ƙara ci baya, ko kuma za mu yi magana ne akan irin halin da muka samu kanmu na ainihin zaman 'yan marina. Wato wancan ya kalli gabas, wancan ya kalli yamma, wancan ya kalli kudu, kowa ya ba wa ɗan uwansa baya. Babu tunanin yadda za mu taimaki junanmu a cikin abubuwan da muka sani na alkhairi, ko kuma akan me za mu yi magana. Saboda haka mutum sai ya rasa ma ta ina zai fara, ta ina zai ƙare. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana cewa ajaban li amril mu'min in amrahu kulluhu lahu khair, in asabathu sarra shakara fa kana khairan lahu, wa in atabathu ad-darra sabara fa kana khairan lahu, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Wal mu'min al-qawi ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if wa fi kulli khair. Ihras ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a cikin waɗannan hadisai guda biyu, na farko yana cewa ajaban li amril mu'min, al'amarin mu'mini abun mamaki ne, kullu amruhu lahu khair, duk al'amarinsa alkhairi ne gare shi, wato babu wani al'amari na mumini da babu alkhairi cikinsa. Idan abin da yake na jin daɗi ne ya same shi, sai ya gode wa Allah, sai Ubangiji ya nuntunka masa, ya zama masa alkhairi, da in shakartum la azidannakum, in kun gode zan ƙara muku. Sai ya gode wa Allah bisa wannan abin da Allah ya bashi na alkhairi, Ubangiji ya ƙara masa. Idan kuma abu ne na bakanta rai, na bacin rai ya same shi, sabar, sai ya yi haƙuri. Fakana khairan lahu, nan ma kuma ya zama masa alkhairi. Walaysa zalika li ahadin illa li mu'min, babu wanda zai iya samun wannan garabata sai mu'min. Shine ta kowane bangare. Idan ta bangaren dadi ne, to shi alkhairi ne gare shi. In ta bangaren rashin dadin ne ma, to alkhairi ne gare shi. Babu wanda yake da irin wannan sai mu'min. Daya hadisin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa al-mu'minul qawi أحب خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. مؤمن إن يكي قد أرفع يا في زما الخير أقولم أبنجتي يا في زما ما في سويوا أقولم أبنجتي سمد مؤمني أمامي روني. النبي يتي وفي كل خير أما دك ننس أقوي الخير تاردش باب مؤمن إن باب الخير تاردش أما وند يكي مؤمني من كرفي ya fi zama mafi soyuwa mafi alkhairi a gurin Ubangiji sama da mumini amma mai rauni. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ihris ala ma yanfa'uk, kai kwadayin abin da zai amfane ka, ka nuna sanka ainihin da damuwa ka samu abin da zai amfane ka. Wasta'in billahi wa la ta'jiz, ka nemi taimakon Allah, kada ainihin ka nuna kasawa, kada ka nuna kasawa a komai. Idan wani abu ya same ka, kada ka ce law anni amiltu kaza kana kaza wa kaza fa inna law tafsahu amala shaytan, kada ka ce ai da kaza dai da kaza da kaza ne zai faru, ko da ban yi kaza ba da kaza bai faru ba, domin irin wannan kalma ta da kaza da ba kaza ba, da kaza da kaza ya faru, wata kalma ce da take bude kofar shedan, take bude aikin shedan. Waɗannan hadisai guda biyu su za su ƙara sa mana karsashi a kan mu tashi tsaye wajen mu ga cewa dukkan abubuwan da muke ganin su musabbitan fit tariq mu'awwiqat fit tariq, abubuwan da muke ganin su masu za su ga mana cikas a rayuwarmu, mu ga cewa mun fi ƙarfinsu mun burkushe su. Idan mutum mumini musulmi a yau ya dubi abinda duniya take ciki da halin da musulmi suka samu kansu na taɓarɓarewa da ci baya, ƙasashen musulmi suka zamo ƙasashe ne waɗanda ba su da ainihin wata kima, ba su da daraja, jinin musulmi ya zama jini ne wanda ya fi kowanne jini arha a duniya, za a zubar da shi kamar an kashe sauro ko an kashe ainihin wasu dabbobi waɗanda ba su da galihu, ba su da gata. Ƙasashen musulmi da albarkatun ƙasashen suka zamo abin dakawa wasu daga ƙasashen da suke mafiya ƙarfi a duniya, ƙasashen yamma. Idan musulmi ya dubi irin yanayi da musulmi suke ciki a yanzu na koma baya ta fuskar tattalin arziki, koma baya ta fuskar ilimi, koma baya ta fuskar zamantakewa a junansu, koma baya ta fuskar ƙarfin soja, koma baya ta fuskar kowane abu wanda shi ne zai iya ci gaba da ciyar da ɗan adam gaba, ya dubi cewa musulmi an bar su a baya, sun zama ɗan rakiya a wasu abubuwan, kuma a wasu lokutan sun zama ɗan amsun shata, sun zama koma baya har ta fuskar siyasa, ta fuskar shugabanci. Babu batun a samar da shugaba adali, babu batun a samu shugaba mai kishin al'umma, sai dai ya za a samar da shugabanni waɗanda suke masu handama, masu babakere, masu ci da dukiyar jama'a, masu rufe ciki a kan kayan al'umma. Idan musulmi ya dubi irin wannan yanayi da duniyar gaba ɗaya take ciki, babu shakka in bai yi da gaske ba sai ya kamu da cuta ta ya'asu, cuta ta ɗeba ƙauna, cuta ta fitar da rai ya koma yana fadar cewa mahadukan gyara wato ya koma ya zama shi ma aqidar sa irin aqidar tsofaffi da suke gida suke daki wanda ba san komai ba wadanda in ka ga musu sai ce wannan al'amari sai dai mahadi wato sai mahadi ya bayyana abubuwan mu za su kyau babu shakka duk wanda ya dubi irin abin da yake gudana yake kai kawo rana take hudowa akan sa ta fadi zai iya zai wannan cutar za ta iya samun ta a baya da can al'ummar musulmi ta ga tasko iri-iri ta ga abubuwa daban-daban ta ga wulalanci ta ga ainihin bala'i da masiba ba kaɗan ba wanda duk zai karanta tarihin musulunci zai ga tun lokacin da al-khilafatur rashida aka ce babu wato khilafar nan ta manzo sallallahu alaihi wasallama lokacin da babu ita to kuma musulmi suka fara shiga wani hali na fargaba da dardar da ci baya abubuwan kuma suna karuwa yau da gobe har abin yayi tsanani kusan ma ya nemi ya game duniyar musulmi din gaba daya a da musulmi suna karkashin inuwa guda daya aka dawo kasar musulmi din aka fara yi mata ayaga tun daga lokacin da aka fara rikici tsakanin Banu Umayya da Banu Abbas Banu Umayya suke mulki Banu Abbas suka ce su za su karɓi mulki aka zo aka yi ta fadace ba ji ba gani musulmi da musulmi ana ta zubar da jinin juna har waɗannan suka zo suka kwace mulki a hannun waɗancan su kuma waɗancan suka ce su ma ba za su yarda ba haka za su ci gaba da fafutuka sai sun dawo da daular sannan su kuma waɗannan a junansu su kansu Banu Abbas din suka fara ainihin hantarar junansu da kansu kowa yana ganin to kuma yanzu ai shi ya fi cancanta ya yi shugabanci don haka da yana rigima da mahaifinsa yana rigima da baffansa wa yana rigima da kaninsa kowa yana kokarin ya yagi rabansa haka aka ci gaba har ta kai lokacin da aka yi wa duniyar musulunci din ayaga daulolin daban-daban suka rika kafuwa a kafa daula ta al-ghaliba daula ta al-adarita daula ta Banu Umayya daula ta Banu Abbas duk a lokaci ɗaya ga dauloli nan daban-daban har aka zo wani lokaci da mulkin ma ya fita daga hannunsu gaba ɗaya ya koma hannun waɗanda suke bayi ne asalinsu bayi ne aka je aka soyo su daga ƙasar Farisa wato ƙasar Iran ko kuma can wajen Turkawa ƙasar Taki har ya kai musuluncin ƙasar musulmi sun ta koma hannun waɗannan aka zo aka samu dawlatul mamalik su kansu su ma ba su tsaya sun haɗa ƙarfi guri guda ba su ma kowa ya yagi rabansa aka yi wa duniyar ayaga kowa ya yagi abin da zai yaga kuma kokari yake yi ya yi nasara a kan ɗan'uwansa domin ya kwace ainihin ɓangaren da shi ɗan'uwan nasa yake mulki ya haɗa da nashi kasansa ya fi girma aka wayi gari bayan musulunci ya kafu a ƙasa irin ta Spain daula ta Andalus ta kafu shekara da shekaru amma ba ta samu istikrari ba ta samu zaman lafiya ba gashi dai an samar da daula musulmi sun samu ci gaba ta yadda ma waɗanda ba musulmi ba daga ƙasashen yamma nan suke zuwa suna koyon karatu a wannan lokaci a ƙasashen Turai suna rayuwa a zamanin da suke cikin duhu ba ta ganin ko tafin hannunsu wanda za su iya cewa suna da wani abu na ƙyalƙyali na ci gaba ba su da wannan sai sun shigo ƙasashen musulmi nan ne za su zo su ɗosani wani abu na ci gaba na rayuwa domin su kai ƙasarsu ƙasar Andalus ta zama ƙasa ce wacce take ta tara malamai na fannoni daban-daban fannoni na rayuwa daban-daban ta tara malamai waɗanda suke shakundum ne ta fuskar ilimi amma saboda rashin jituwa da zama na ƙiƙijuna har ya kai kowa yana tunanin yaya zai iya balle daga wani daga ɓangaren da ake mallakarsa ya kafa tashi daula ɗin aka riƙa yi wa wannan ƙasa ɗin mulki wato aka dinga daddatsa ta har wannan ya bawa ainihin su arna din dama su ga cewa ai yanzu bango ya tsage saboda haka kadangare yana da damar shiga suka shigo suka a ƙarshe dai kasar gaba daya ta fita daga hannun musulmi inda aka yi wa musulmi kitan kare dangi bayan wannan tafiya ta yi tafiya duniyar musulmi ta ga tashin hankalin da ba ta taba gani ba tashin hankalin da magul waɗanda ake ce musu tatar suka shigo da shi suka shigo duniyar gaba daya suna cin duniyar da yake tatar wasu mutane ne waɗanda suke rayuwa a can gabashin duniya mafi nisa can wajen yankin China ko tarayyar Soviet a can suka bayyana kabila ce wacce take mai kabila ce mai fadan gaske wanda suna da fada sosai suna da wato jaranta wajen yaki sun shahara da farauta sun kware wajen iya harbi da sarrafa makamai na zamaninsu sun kware wajen iya sukuwa da sarrafa dawakai amma kuma kabila ce ta maguzawa ba su san Allah ba abinda suke bautawa a lokacin shine kakanninsu akwai wanda suke cewa shine asalinsu gaba daya sunan shi Genghis Khan Genghis Khan suna ganin shine ubansu wanda ta shine aka samar da su sannan kuma shine Allah kuma Genghis Khan din nan ba mai mutuwa bane in ma an ce ga Genghis Khan ya mutu to ba shine ya mutu ba gangan jikinsa ce shi wannan ruhin nashi baya zai fita ne ya koma jikin ɗansa wanda zai gaje shi don haka automatic ya zama shine Genghis Khan din ya dai saki ainihin kama ne kamar mutum ya saki rigar sawa kawai ya cire waccan rigar tsohuwa ya sanya riga mai jini a jika saboda haka shi kuma za a ci gaba da bauta masa a matsayin shine Genghis Khan shine Allah nasu kuma shi wannan duk abin da yace su yi za su yi kuma dama tunda suka ce Allah ne ai ya kamata duk abin da yace kawai su yi kamar a ce ka yarda da Allah Allah yace yi kaza ai za ka kama kai tsaye saboda ka yarda cewa shine Allahnka shine zai sa kai hana ka saboda haka ya zama suna da kundin mulki wanda suke kiran shi aliyasar aliyasar kundi ne na mulki da shi Genghis Khan din da wasu makarrabansa suka tsara banda zalunci da ta'addanci da mugunta da keta babu komai a ciki dan kankanin laifi sai a ce kawai a kashe mutum an samu mutum ya ainihin mari dan uwansa me yasa ka mare shi haka nan ya mare da ba dalili to aje a kashe shi mari yayi eh aje a kashe shi an samu mutum yayi ƙarya aje a kashe shi kowane irin laifi kawai hukuncin da alƙali zai yanke kawai kisa ne saboda haka al'umma ce da ta tashi in banda zubar da jini ba su san komai ba saboda haka sai suke ganin yadda suke da ƙarfi din nan da yawa da iya sarrafa makamai ya kamata su mallaki duniyar gaba daya bai kamata a ce iya yankin da suke iya nan ne nasu ba gara su tashi su cinye duniyar gaba daya su zama su suke mulki a ko'ina ba a duniya don haka suka fara cin garuruwan da suke gefen su duk garin da suka je kuma ba wai magana ake ta ku sallama kanku ba ku ce kun bi ƙauya kun bi su to kuma shikenan za su kyale ku a'a su kawai kita a kashe duk wanda aka ci karo da shi kawai ta haka za a mallaki garin babu magarar ko a zauna sulhu a ce ku ce kun miƙa kanku kun ba su cinan su mallake ku a'a za su yi ta kisa ne sai inda suka gaji don haka sai ya zama da a lokacin duniya duk gaba ɗaya tsoransu ake ji duk ƙasar da aka ji labarin to gaba tashi yake lokacin da duk wata ƙasa ta ji labarin cewa ga tatar nan sun dun faro ta tsakaninsu da ita bai fi wata tafiyar wata biyu ba to za ga ƙasar nan gaba ɗaya an yaye gaba ɗaya duk kamar an yi shara kowa ya gudu ka duba tazarar fa wata biyu amma tsakanin wannan lokacin za ga duk mutane sun gudu saboda ana ganin waɗannan mutane kamar daga sama aka jeho su kamar ba mutane ba ne don haka duk ƙasar da aka ce ga su nan sun nufe ta to hansar kowa sai ta kaɗa babu wanda ba zai ji tsoro ba to haka suka dinga cin duniya suka dinga cin ƙasashe daban-daban har suka danno ƙasashen musulmi inda suka nufo hadiratul khilafa wato cibiyar shugabanci na daular Abbasiyya ita ce Baghdad, ita ce Iraki. A lokacin nan suka dubbaro domin su kashe waɗanda suke shugabanci, su kashe musulmi da suke nan. In suka cinye nan to sun cinye qalbul alamul islami a lokacin, sun tumbuke zuciyar gaba daya. To a wannan lokaci, kamar yadda Ibn al-Athir, ɗaya daga cikin malamanmu na tarihi, wanda ya ga lokacin, ya halarci lokacin, a zamaninsa ne abin ya faru, yana da littafin tarihi da ya rubuta sunan shi Al-Kamil fi Tarih, da ya zo rubuta abin da ya faru a lokacin da suka taho Iraki za su shiga Baghdad. Ya ce ya daɗe yana kai kawo, yuqaddimu rijlan wa yu'akhiru ukhra, ya rubuta ko kai ya rubuta, yana ta taraddudi, yana ta kai kawo, yana ta zullumi, ya ba da labarin nan mara daɗin ji ko kai ya ba da labarin. Ya ce shi tun da yake karance-karancensa bai taɓa jin cewa duniya gaba ɗaya ta taɓa aukawa cikin wani tashin hankali da tashin tashi na irin wannan lokacin ba. Shi ya karanta tun daga halittar annabi Adam alaihi salam har zuwa zamaninsa, shi ne mai ji wani lokaci da aka ce duniya gaba ɗaya ta rinkyaɗe, ta rikice, ta shiga wani hali na tararrabe da zulmi da zullumi da tsoro da fargaba da tashin hankali irin wannan lokacin ba. Ya ce to yanzu shi ya rubuta wannan, ya ce kuma shi a yadda ya ga abin ya faru a gaban idansa yana jin har alkiyama ta tashi da wuya ne a kuma samun fitina da tashin hankali da abin ban tsoro irin wannan. Ya ce to bai sani ba ko fitinar ya juzu wa ma juzu. Ya ce ko Dajjal, ai Dajjal idan kai imani da shi sai ya barka, ce duk waɗanda suka yi imani da shi baya taɓa su, Yahudu da Nasara da baragurbin musulmi waɗanda za su ce sun yarda da shi Allah ne, ce ai baya taɓa su, mabiyansa suke zama. Ya ce to amma su waɗannan mutanen ɗan da yake cikin mahaifiyarsa ba a haife shi ba, ba ba su kyale shi ba, domin za su kashe mace da ciki sannan su fasa cikinsa su ciro jaririn shi ma inda rai a tare da shi su kashe shi. Ya ce to waɗannan ai ba su yi kama da fitinar Dajjal ba. Sai to sai dai ko ya juju wa ba juju, ko wataƙila fitinar su za ta yi wannan. Ya ce amma waɗannan mutane abinda ya gani na tashin hankali da ban tsoro tattare da su bai taɓa ganin irinsa ba. A wannan lokaci da suka shigo Baghdad, irin yadda tsoro ya cika zukatan mutane, kamar yadda Ibn Kathir yake faɗa a cikin littafinsa Al-Bidaya wa Nihaya, yana ba da labari ya ce sai ka ga musulmi ga shi mutum cikakke amma kamar an zare masa rai, kamar gangar jikinsa ce take tafiya, kamar an cire masa hankali, kamar mahaukaci ne yake tafiya. Mutum za ka gan shi ga shi da makami a tare da shi, amma ɗan tatar sai ya ce kai zo nan, ya zo ɗan tatar ɗin fa ba makami tare da shi, sai ya ce kawo makaminka in kashe ka, sai kuma ya ɗauka ya bashi ya kashe shi ya wuce. Ya ce wani lokaci ma ba ta tare zai zo ya samu mutum musulmi ba yana buƙatar kashe shi amma ba ya da makami, sai ya ce da shi zauna gindin bishiyar nan in je gida in dawo. Sai ya zauna nan har ya je ya ɗauko makami ya zo ya same shi bai motsa ba ya kashe shi ya tafi. Akwai tashin hankalin da ya kai wannan, mutumin da zai kashe ka ya ce jira nan a nan in je ɗauko makashi in zo in same ka kuma ka jira shi har ya je ya dawo, kaga nan ya zama mutum ne kawai gangar jikin ne, amma duk wani abu na mutuntaka an zare masa shi baya jinsa, haka baya fahimtar komai, ya zama kamar dabba. To haka tatar suka danno ƙasashen musulmi suka zo suka ci Baghdad a cikin ruwan sanki. A lokacin al-Khalifa al-Musta'sim billah, al-Musta'sim billah shine khalifa a Baghdad, wazirin sa wani mabiyin addinin Shi'a ne, ana ce da shi Ibn al-Alqami, shine wazirin sa. To Ibn al-Alqami tunda ba addinin su daya da khalifa ba, khalifa mutum ne wanda yake bin hanyar sunna, shi kuma wancan wazirin nasa mutum ne da yake bin hanyar shi'a. Saboda haka sai yake ganin dama yanzu ta samu, shi wannan wazirin dama ta samu da zai huce haushinsa akan sunna, sunna na Baghdad. Saboda haka sai ya lallaba ya je ya samu tatar, ya samu holako, ya ce da shi, ina ganin ba sai kun bata lokacinku ba wajen ku tura sojojinku a ce za a yi yaki, watakila ku yi asarar wasu daga cikin sojojinku. Zan yi kokarin yadda zan kawo maka halifan da kansa a nan ya zo ya yi maka mubaya'a, ya miƙa kansa ya sallama kansa. Saboda haka ka ci ƙasar da cikin ruwan sanyi ba tare da ka wahalar da sojojinka ba. Saboda haka Ibn al-Alqami mugun waziri mai mugun nufi kenan. Saboda haka sai kuma ya dawo ya samu ainihin khalifa, ya gaya masa cewa kun ga mutanen nan duk duniya an kasa da su, duk ƙasar da suka je cinye ta suke da yaki. Ni na je na yi magana da su akan sun yadda za mu yi sulhu da su su kyale mu, amma wani abu za mu rinka ba su a shekara mu ci gaba da ba su, muna ba su wani haraji su ba mu da rabu mu ci gaba da mulkin mu. Yace na je na tattauna da shugaban su kuma ya yarda. Don haka yanzu kai yake jira da kai da mutanen gidanka ku je domin ku nuna masa cewa kun amince da wannan abu. Al-musta'sim billah, saboda daula ce dama duk an rarrake ta, daula ce ba ta da ƙarfi, ba ta da ruhi, sunan shugaba ne amma shugaba ne da je kana yi ka, shugaba ne da ba zai iya aje kara ba ya ce kada wani ya tsallaka. Saboda haka shi ma a tsorace yake, kawai gashi nan hoto ne yana neman mafita, sai kuma wannan mugun waziri ya ga cewa ai ga wata dama ta samu da zai huce haushinsa akan sunna. Saboda haka sai ya tattara khalifa da ƴaƴansa da mutanen gida gaba ɗaya, ya musu jagoranci zuwa ga inda holako yake da jama'arsa. Ya shiga ya ce, holako ga su na kawo maka su. Holako ya ce, to a je a bi su ɗaya ɗaya duk a kashe su, ka a bar kowa da ransa. Haka aka yi ta musu yankan rago, aka kashe su gaba ɗaya. Saboda haka tasar za su shiga ƙasa babu shuwa gabanni. Ibn al-Alqami gani yake cewa ya samu abin da yake so, shi ma tatar suka ce kakku bar wannan tsinan nan matsiya ce. Kun san su mutane da ba ruwansu, kamar yadda na gaya muku, dan ka ce ka bi su ba wai yale ka za su yi ba. Saboda haka shi ma aka ce ai awan gaba da shi, a gama da shi. Saboda haka shi ma suka kashe shi, suka shiga Baghdad. Duk abinda suka ci karo da shi mai motsi sai sun ga baya mutu, ko menene shi. Haka suka riƙa yi, kamar yadda muka ji yadda Ibn al-Asir da Ibn Kathir suke gaya mana. A wannan lokaci an ce Ƙoramar Dujla da Furat da suke cikin Baghdad sai da suka yi jajawur saboda jinin al'umma da yake gudana, sai da suka yi ja littattafai kuma na manyan malamai, saboda Baghdad ta zama ƙasa ce wacce take gari ne wanda yake ya tara malamai. Kun san tun lokacin sahabbai, kun san da aka bude Iraki tun zamanin Sayyidina Umar, aka kwaci ƙasar Iraki daga hannun Farisawa, daga hannun Farisawa, mutanen Faris, mutanen Iran da su suke mulki a Iraki da wasu yankuna da Larabawa. Tun lokacin Sayyidina Umar, bisa jagorancin jagorori daban-daban, wanda na ƙarshen su shine Sa'ad ibn Abi Waqqas, wanda shine gaba ɗaya karya daular Farisawa din duka, aka shigo da wannan yanki cikin musulunci, aka tura kuma sahabbai waɗanda suke ci gaba da karantarwa, irin su ainihin Abdullahi dan Mas'ud, irin su Ammar ibn Yasir, shi kansa Sayyidina Ali ya zauna a Kufa, nan ne cibiya ta shugabanci a zamaninsa. Saboda haka gari ne wanda ya rayu da ilimi tun zamanin sahabbai, cike yake da malamai, rubuce-rubuce na ilimi cike yake da su. Saboda haka duk manya-manyan labirari haka waɗannan mutane suka dinga shiga ana kwaso littafan musulmi ana jefa su cikin ruwa ana jefa su cikin ruwa al'ummar musulmi ta yi hasarar wagagen littattafai ba kaɗan ba a dalilin waɗannan mutane a garin Baghdad wannan ita ce mafi girman fitina da musulmi suka gani a zamanin lokacin da Bush ya yi yunkurin kaiwa Iraki hari malamai suka ce to za a yi tatar na biyu ga sababbin tatar kuma su ne Amurkawa ƙarƙashin jagorancin da annan ne Bush lokacin da suka shigo za su yaƙi Iraki abinda ya faru a lokacin tatar shi ya kuma daidaituwa wanda Ibn Taymiyyah a cikin littafinsa Minhajus Sunna bayan ya yi maganar tatar da yadda shi'a masu limamai 12 a zamaninsu suka taimakawa tatar wajen a karya shugabanci a kashe musulmi a cikin littafinsa mai sifili 9 a cikin sifili na 7 volume na 7 ba zan iya tuno shafin ba Ibn Taymiyyah yake cewa da a ce yanzu Yahudu da Nasara za su yunkuro akan za su cinye Iraki ko Baghdad da yaki yace to da kazamammun mutanen nan sun taimaka musu yace da sun taimaka musu wajen su ga sun karya shugabanci na musulmi a garin Ibn Taymiyyah ya yi wannan magana yanzu kimanin shekara 700 Ibn Taymiyyah ya rasu hijirar manzon Allah tana 728 728 in kai lissafi yanzu muna 1429 kaga kimanin shekara 700 da yin wannan magana wannan da ma mutuwarsa wataƙila ya yi wannan magana da kafin mutuwarsa kuma da 'yan shekaru a lokacin Yahudin da Nasaran ba su yunkuro ba amma kamar yadda Allah ya ce wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas tarihi kawai jujjuyawar zamani ne jujjuyawar lokaci ne kamar yadda suka ce tarihi al-ahdath ne wal asbab suke haduwa wasu abubuwa ne a aikace da kuma dalilan faruwarsu su ne suke haduwa su haifar da tarihi don haka abin da ya faru jiya idan dalilin da ya farar da abin jiya ya kuma maimaituwa abin zai kuma faruwa wannan shine tarihi shi yasa ake daukar izina daga tarihi muna karanta tarihi domin mu dauki wani darasi saboda abin da ya farar da wani abu a tarihi in ya kuma maimaituwa as-sabab murtabitun bi musabbabi don haka duk sanda abin ya faru to ana tsammanin wannan abin da ya faru a jiya zai faru a yau shine ma'anar wasu kal ayyamu nudawiluha bainan nas saboda haka tarihi guda wato jujjuyawa ce ta al ahdath wal asbab to bisa ga wannan mahanga Ibn Taymiyyah da ya dubi me ya faru a baya lokacin da tatar suka zo shi'a sun yi karfi har ma su suke rike da mataimakin shugaba kuma ba yadda za a yi a ce sun taimaki sunna akan wanda yake ba musulmi ba ba za su yi wannan ba wannan tarihi ya nuna haka Ibn Taymiyyah ya ce duk tarihin shi'a ba su taɓa zage dan suka yi yaƙi da kafiri ba sai dai su yaƙi musulmi na san wataƙila wani ya ce to ga hizbullahi hizbullahi mukrahun akaka ne la baqal idan kuna jin karin magana ta larabci wato ya zama musu tilas don mutumin da ka shigo har gidansa ka kawo masa hari ya iya kare kansa ba ya da alaka wannan da imaninsa da nagartarsa ko wace aqida yake ba maguje ne kirista ne waye inda har za ka kawo masa hari gidansa har zai kokarin kare kansa da ƴaƴansa da dukiyarsa da abin da ya mallaka ba wai sai lalle yana da wata kyakkyawar aqida ba amma ya je wani guri ya taimakawa wasu wannan sai yana da wani ruhi a tare da shi to ka gaya min inda shi'a suka kai taimako a duk inda ake turjiya da gwagwarmaya a duniya babu in ka ce Afghanistan babu dai shi a ɗaya da ya kai taimako Afghanistan, kusan ba a wannan lokacin su sun tsaya ne ɗan kawai ɗan zura ido su ga waye zai yi kai kawai, in ya so in aka tashi raba ganimar a ba su tasu. Lokacin da tarayyar Soviet take kokarin tabbatar da mulkin ba Allah a cikin kasar Afghanistan, musulmi na sunna ko ina babu inda basu je ba, har daga nan Najeriya an samu waɗanda suka je a lokacin yakin tarayyar musulmi da tarayyar Soviet na Afghanistan. A wannan lokacin bayan an samu nasara, su kuma mayakan suka dawo suna cin junansu, suna cin dunduniyar junansu, suka fara fada akan ganimar da aka samu, waye zai dauki kaso mafi tsoka, wa za a ba, wa za a hana. A lokacin da 'yan Taliban suka ga cewa ai ba za su iya hakuri ba, samari ne da matasa da malamansu da suke karatu yawanci a Pakistan, suka ga ya kamata kasar nan ta zama an hada kan, suka zo suka kwaci mulkin, suka kafa daula. A wannan lokaci Amerikawa tun da su abinda suke bukata su ga sun karye tarayyar Soviet, domin yaki ne tsakanin demokradiyya da kuma mulki na gurguzu. To tun da mulkin gurguzu yanzu karfinsa ya kare, tun da faduwar tarayyar Soviet a Afghanistan yana daga cikin manya-manyan dalilai na rushewar tarayyar Soviet. Saboda haka tun da tarayyar Soviet ta yi rauni tun daga wannan lokaci, domin ta yi rauni ta fuskar soja, to kuma babu kuma wanda za ta ba wa tsoro. Duk kasashen da suke tare da ita wanda aka haɗu aka kafa wannan tarayya ta Soviet za su ga cewa ai suna da damar yanzu su kalle, saboda yanzu daular ta yi rauni ta fuskar soja, wanda shi ne bukatar Amerika ta taimakawa 'yan yakin sunkuru na Afghanistan har suka yi nasara. To bayan da suka ga cewa yanzu Afghanistan za su samu wani istikrari, sai suka ga ya kamata su kuma kawo hari domin su kuma wargaza kasar, su dawo da tsari irin wanda suke so. A wannan lokaci Iran alfahari suke yi cewa sun ba wa America logistic support, sun taimaka musu wajen a karya Taliban, har wasu jami'an su fada suke fitowa a kafofin watsa labari suna gorantawa Amerika, in ba dan taimakon mu ba kun isa ku karye Taliban. Abin a fada ne wannan, in ana jin kunya an taimaka wai Amerika ta karye Taliban a Afghanistan, a Chechnya babu wani dan shi'a da yake kai kai ba, Falastinawa da suke gagarmaya babu wata rana da kuka taba jin cewa shi'a sun kai wa Falastinawa wani gudunmawa. Amma kuma gashi nan sun fi kowa cika baki da propaganda ta fuskar siyasa, wanda wannan yake jan wasu mahaukata marasa hankali, marasa zurfin tunani. Propaganda ce a shaitanul akbar, shaitan mai babban shaitan wato Amerika, tare da cewa babban shaitan din nan kuma ana zama da shi akan teburi ɗaya, a sha shayi, a sha lemu, a yi wa juna murmushi. Lokacin da suka zo yakin Iraki sai ga shi cewa sun haɗa kai da shi'a ɗin a kan ayaki Iraki, a rushe Iraki da haɗin kan shi'a, aka rushe Iraki, aka karkashe mata da yara da tsofaffi, dukkan wani abu da aka sani mai amfani sai da aka kai masa hari. Bayan ana cewa abin da Amerika sun shiga cikin garin Baghdad, babban labirari, national labirari da yake ciki almaktabatul wataniya, yan shi'a suka dinga kai hari, suka dinga kai mata hari, saboda sun san dole ta sai ne na malaman sunna. Wallahi haka aka rika ebo su, ana zubarwa, ana sa musu wuta, ba kuma wanda ya isa ya hana, saboda sojojin Amerika sun zagaye gurin suna ba su kariya su je su yi ta'adi. Abin da ya faru lokacin Suholaku, lokacin tatar sai ya maimaitu, aka dinga bin sunna a masallatansu da gidajensu ana kashe su, wanda wannan shi ya haifar da turjiya mukawama yanzu da ake a Iraki. Dukkan kungiyoyin da suke turjiya a Iraki ba kungiya ɗaya ba ce, kungiyoyi ne daban-daban, gaba ɗaya babu kungiyar shi'a ko ɗaya. Mukuta da sadr da ake ta magana ta wani lokaci a ji cewa Amerika sun kai hari, ya fito da yaransa an karkashe, magana ce ta rabo, an yi rabo ba a maka ba, ta ba da wani taimako, kuma aka zo aka samu alkakin nan yanzu gashi ya zama redi, amma ka ga an raba ana ta ci kai ba a maka ba. Dole ne watakila ka ji cewa a kai ba za ka nuna hushinka. Wannan shi ne abin da Muktaza Sadr ya yi, amma suna daga cikin waɗanda suka taimaka wajen Amerikawa su shigo. Su kuma Amerikawa abin da zai ya hana su taimaka wa Muktaza Sadr, kun san shi'ar Iraki shi'a ce da ta Larabawa da Tafarisawa. Tafarisawan su suka fi ƙarfi, mutanen Iraq su suka fi ƙarfi, irin su Sistani, irin su Muhammad al-Baqir al-Hakim, su suka fi ƙarfi. Al-hawzatul ilmiya, hawzozi na ilimi manya-manya, inda ake tara humusi, ake tara kuɗi mai yawa, kun san su suna da humusi da ake karɓa a cikin kuɗin, ba maganar wai sai an zakka ta kai wani misali, a akwai humusi da ko duk talaucinka sai ka ba da ɗaya bisa biyar kuɗinka. Saboda haka kuma za a kawo shi ɓangayoyi na malaman shi'a ne, waɗannan ayoyi ɗin da ake faɗa. Saboda haka waɗannan ayoyin da marji'iya duk galibin su ɗan Iran ne, ɗan asalin Iran ne. Saboda haka su suka zo suka yi kakagida a Iraq, suka tara maƙudan kuɗi, maɗoɗan kuɗi. Saboda haka Larabawan su suke kishi, ya za a yi waɗannan da muke ganin su ma baƙin haure ne, amma sun zo sun kankane komai. Ya zama na in banda shi Baqir Sadr, uban Muktaza Sadr, in banda shi babu wani marjiɗi, shi ma aka kashe shi. Duk da cewa su gidansu Sadr suna ganin cewa gidansu Baqir al-Hakim su suka kashe musu abin nan, amma aka ɗora laifin a kan Saddam cewa shi ya kashe shi. Saboda haka a junansu ba sa jituwa tsakanin Farisawa da kuma Larabawa. To kuma ya zama na Larabawa ba su da abin nan, suna ga kuma ai su ne shi'ar asali, suna su Larabawa ne. Don haka su suna da wata alaƙa kuma da Hizbullahi, kuma kun san ba a sa shiri da Amerika saboda faɗan su da Isra'ila. Saboda haka Amerika ta ga cewa to in ta raba wannan alkaki ta samma Muktaza Sadr, ai kamar ta samma Hizbullahi, to ba za a ba ta ba. Kuma da ban ba ku da yawa, ba ku da ƙarfi, mu kuma yanzu masu yawa masu ƙarfi su muke so mu yi harka da su. Don haka suka rungume su Sistani. Sistani har yau bai taɓa fatawar cewa wannan abin da Amerika ta yi a Iraki ba, bai taɓa Allah wa daidai wannan ba, bai taɓa yi wa wani ɗan shi a fatawar cewa ya je ya yi turjiya ba. Suka zo aka yi propaganda cewa su ma suke da yawa a cikin Iraki, aka ce ai su ne 60% na mutanen Iraki, ko 50-something% na mutanen Iraki, sauran ne sunnan ma sai aka raba su biyu, aka ce da kurdawa da kuma Larabawa. In aka tashi sai a ce shi'a, sunna, kurdawa, ka ji wani shakiyanci. Ita sunnar bayan an ƙara rage ta sai aka kuma datsa ta biyu, sai a ce shi'a. To shi'a ba a cewa shi'a Larabawa, shi'a Faris, a shi'a su ba za a datsa, saboda su abokai ne, ƙawaye ne. Da aka sunna, wato Larabawan kenan, sai kuma a ce kurdawa. Bayan wannan ba tsaya nan ba, sai kuma a ce ta'yan abin nan Turkawa, ƴan taki, akwai ƴan taki kuma a ciki, su ma kuma sunnan ne, su ma kuma sai a ware su ma daban. Saboda haka a haka ake lissafin, wanda in ka haɗa sunna gaba ɗaya da kurdawa da Larabawa da Turkawa, in ka haɗa su gaba ɗaya population ɗinsu ya fi yawa akan na shi'a. To amma saboda sunna za a ce muku dimokuraɗiyya za a yi, ai za a fitar da akwati a jefa ƙura'a ku, galibi amin yawa shi ke cinye ƙura'a. To in aka ce ba ku da yawa, ba ku tunani ba, an ce kun faɗa, kun ji cewa to ya za a ce kun faɗa, dama an ce ba ku da yawa. Saboda haka sai gaba ɗaya aka ba su ƙasar. Duk da cewa ba a kashe kasar gaba ɗaya a hannunsu ba, ko mai za su yi sai sun koma Paul Bremer ya gaya musu ga yadda yake so a yi abu. Aka kawo su Allawi nan, ya ba da dama, kuma ko ba bai ba da dama ba, Amerika za su yi abin da suke so. Aka yi ta kisan sunna, kisan kiyashi, haka aka dinga yi musu a Ramadi da Al-Anbar da Fallujah, da sauran yankuna da aka san cewa dandazan sunna ne a gurin, sai a dinga yi musu ainihin mai kabuwa da wani. In kuna jin labarai ko jiya Amerikawa sun dauki jirgin su sun je sun jefa ba wani gida sun kashe yara da mata kanana, na da mata da yara kanana, wai sun bi wani dan alƙa'ida ne a gurin, kuma mutanen gari sun ce wallahi ba wani dan alƙa'ida, mata ne da yara, kuma asali ɗan sunna ne, suna wani yanki ana gallaza musu, suka gudo nan yankin, nan yankin cikin Ramadi sun gudo saboda shi'a suna gallaza musu. Shi ne kuma aka yi musu shune, Amerika suka ɗauko helicopter suka dinga jeho ba mabamai, haka suka kakkashe su, haka aka dinga kwasar ainihin gawawwakinsa a kurukura. Har gwamnatin Iraq ta je kana yi ka ba za ka iya cewa komai ba, saboda akwai yarjejeniya da suke ƙoƙarin sa hannu a kai tsakaninsu da Amerikawa, cewa ko mai sojan Amerika ya Iraki babu maganar a kai shi kotu, za a bashi alhasana, za a bashi amuniti, babu maganar ya a ce a kai shi kotu. Yanzu suna nan za a sa hannu tsakanin gwamnatin Maliki da ainihin gwamnatin Amerika. A halattawa sojan Amerika ya cika ransa ba babbaka, in ya ga wanda ya bai masa ba kawai ya harbi, in yana sha'awar harbi ya gwada ainihin saitin bindigarsa to kawai ya harbi, babu wani abu da za a yi masa, saboda yana da hasana, yana da aminiti. To saboda haka aka ba su gwamnatin, sannan kuma ake juya su da remote control. Wannan abin da ya faru a baya a tarihi, Ibn Taymiyyah ya ce shi zai iya kuma maimaituwa a Baghdad, in Yahudu da Nasara suka zo yaƙi shi'a za su taimaka musu a kashe musulmi. Sai gashi Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiyar wannan magana, ta fito ga ta nan ƙarara, ta zama ɗaya daga cikin karamomin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ɗaya daga cikin hasashen da ya yi, wanda kuma ya zo ya auku a gaban idanmu. Bayan wannan ya faru, matasa a duniya an ka shiga kafofin abin nan a intanet daban-daban, za ka ga ana ta yaɗa wannan magana ta Ibn Taymiyyah, ana ta fito da ita, ana ta rabawa. Ku ga dama Ibn Taymiyyah ya faɗa, ga shi yau Allah ya nuna mana ga Yahudu da Nasara sun zo za su yaƙi Baghdad, an ɗauko 'yan shi'a a bayan tanka, an shigo da su, aka dawo da su Muhammad Baqir al-Hakim, aka su Muqtada da Sadr din, aka dawo su Jalabi, su Annawi, duk suka dawo, wanda da duk sun gudu, wanda suke malaman su na shi'a sun koma Iran, wanda kuma suke yan abin nan ne ilmaniyuna ne, yan baruwan Allah su ne, su kuma sun koma kasashen Turai. Sai gashi da an shigo da su a cikin a bayan tanka, ana zuwa aka ɗauki mulkin, aka ce to ku za ku riƙe, amma fa sai yadda aka tsara muku ba ku da damar ku motsa. Don haka almunshi'atun nafsiyya, manya-manyan ma'aikatu na fitar da man fetur, Amerika suna cin karansu ba Abubakar, har Isra'ila zuwa take ta Ebu fetur, arzikin ƙasar cinsa ake yi ba ƙaƙƙautawa, ba kuma abinda wannan gwamnati ta je kana yi ka za ta iya yi. Yanzu babu abin da yake tayarwa da gwamnatin Iraki hankali su ji ana maganar cewa za a janye sojojin Amerika daga Iraki, domin janye sojojin Amerika su ma janye wannan gwamnatin tasu ne. Sun san ƙarya ce aka yi, kuma sun san wannan 'yan tirjiya, 'yan ba mu yarda ba, 'yan sunkuru, 'yan ƙunar baƙin wake, 'yan alkafira ba za su taɓa bari ba. Da zarar aka ce Amerika wanda suke yanzu haka almaliki, in banda kai ko kofar gidansa ba ya da iko a kansa, dandamalin kofar gidansa ba ya da iko a kansa, duk inda zai je sai tankokin Amerika suna binsa da helicopter ana kare shi, bai sai ya shiga wasu gurare a kasar ba. Wannan mulki din ba mulki ba ne. Yana tunanin da zarar aka janye wannan sojoji, Amerika ta ga asarar da take yi kullum ba ƙaƙƙautawa, ya isa ga asarar kashe kuɗi miliyoyin daloli da suke fita ana suna tafiya a Iraki, sannan ga asarar rayuka da suke ta yi, ga baƙin jini da suke ta ƙarawa a duniya, maƙiyansu kullum ƙaruwa suke yi. Za a samu siyasar da za ta zo, siyasar da ta ɗara ta bush hankali, ta ce a cire a cire a dawo da sojojin nan gida yadda yanzu Barack Obama yake campaign da abin shi yana campaign da wannan dan ya san cewa popularity na ƴan America ba su yarda da abin da America take yi a Iraq ba ba su yarda da cewa ana cin nasara ba saboda haka duk so suke yi su ga an fitar musu da an dawo musu da sojojin su gida kudaden da ake kashewa a wannan yaƙe-yaƙe a dawo a kashe su a cikin ƙasar tunda su ba suna cikin bukata saboda haka campaign da wannan lalle mai wannan mai campaign da wannan zai iya cin qura'a zai iya samun qura'a ya ci abin nan shi yasa ake sa hasashen cewa shi wannan Barack Obama din zai cinye to ba mamaki in ya cinye kuma ya zama da suna da rinjaye a majalisa su iya fitar da kudirin da za a janye sojojin to da zarar aka janye sojoji abinda shi ba bushe yake faɗa kenan in mun janye sojojin ba mun ba wa ƴan alƙa'ida dama fa a Iraki mun bar wa ƴan alƙa'ida ba wani ɗan alƙa'ida Iraki in ma akwai ƴan alƙa'ida ƴan kaɗan ne ƴan ƙasar Iraki ne da suke ganin an zo ana musu ka zo da gidanka an zo an turo jirgin sama malla ya kashe maka ɗaya da mata da danginka kai kaɗai ka rage don me ba za ka shiga cikin 'yan sunkuru ba kai ma kai mutuwa ta sharaf galibi ai abin da ya fitar da su sunkurin kenan ba wani magana wai wani ɗan alƙa'ida in ma akwai wani ɗan alƙa'ida ɗin ɗan alƙa'ida da ɗan kaɗan ne sauran duk ɗan ƙasa ne waɗanda ba su yarda da zaluncin da ake yi ba su ne suke wannan tirjiyar to da zarar ba Amerika ya janye manyan makamansa da igwa-igwa ɗinsa da tankokinsa da helicopter ɗin da yake yawo da yake yana bunkita jama'a to waɗannan ma sun ce ba mu ga ta zama ba yadda kuka shigo da mu a bayan tanka ku fita da mu dan da zarar kuka fita kuka ban mu to mu samu ta ƙare saboda haka wannan abu da ya faru a baya ya kuma maimaituwa a wannan lokacin wanda malamai sukan kirawo shi da At-Tasarruf Judud amma wani malami ya littafi akan wannan sunan shi At-Tasarruf Judud shine Sheikh Safarul Hawali Dr. Safarul Hawali yayi wani littafi sunan shi At-Tasarruf Judud wato sababbin tasar waɗanda suka yi abin suke abinda tasar da suka yi kusan yanzu abinda America take yi a duniya tana kwatanta irin abinda ya faru na tasar ne tana kuma samun support daga wurin waɗanda suka taimaka wa tasar ɗin a can a baya to duk abinda nake so in kai gare shi idan mutum ya hararo duniyar a haka ya ga abinda yake faruwa ya ga kullum in ka ji an kai hari wasu sun mutu in ka lalaba sai a ce maka musulmi musulmi ne aka kashe in ka ga wata ƙasa ana kai mata hari ana mata lugudi sai ka ji musulmi in ka ji wata ƙasa ana mata mulkin mallaka na kama karya wasu sun zo suna mata mulkin mallaka sai ka ji ƙasar musulmi ce ka hararo Chechnya ka hararo Kashmir ka hararo Palestine sama da shekara 50 shine mulkin mallakar da yafi kowanne dadewa a duniya har yanzu ana mulkin mallaka har yanzu kuma mulkin mallaka irin bakin mulkin mallaka wanda babu rahama babu tausayi a ciki kuma duk duniya ta zura ido an kasa an rasa wai me za a yi da mutanen da duka Isra'ila Yahuda da suke ciki da duka ba su wuce miliyan uku ba miliyan uku Masar ita kadai da take makotaka da su sun haura miliyan 60 amma an kasa yadda za a yi da miliyan uku din nan kuma kowa in aka faɗi ba miliyan uku din nan hanta sa kada take duk kasashen larabawa nan tsoron Isra'ila ake saboda Isra'ila ta mallaki makamin nukiliya tana da makami na kare dai su kuma ba su da shi waɗanda suka yunkuro daga cikinsu za su yi su ma ba su yi nasara ba aka hada su Saddam ya taɓa yunkurowa zai a 1980 Isra'ila ta taso abin da Mossad aka zo har Baghdad aka jefa bom aka rushe gurin aka koma kuma suka zo suka koma lafiya babu wanda ya asara ko kafar takalminsa ɗaya wanda haka musulmi suka zama idan ka hararo duniyar yadda suke a yanzu da yadda musulmi suke idan an yi wani abu na laifi wanda kowa zai yi Allah wadai da shi sai a ce musulmi ne suka yi abin da yanzu kafofin watsa labarai kenan ake duk sanda aka je wani guri aka sa ko bomb ya tashi a India ko a Pakistan ko a abin nan aka karkashe mutane wanda kowa ya gani zai ji tausayi me yara suka yi za a kashe su me mata suka yi za a kashe su ko ma wace irin aqida suke da ita dan me za a yi musu irin wannan nan da nan sai ka ji aka fa an ce ayi wasu ana zargin wasu musulmi da suka yi aka samu wani adireshi mai fadi wanda ko ina ma akwai shi da alkaida ko ina aka samu wani dan boki da alkaida ce suka kai alkaidan nan kuma wai tana daidai da musulunci wanda kuma alal haqiqa babu wata kungiya sunanta alkaida America su suka kirkiro wannan suna kuma har aka yada shi saboda dole in zaka yi fada ka ce ga abokin fadanka a ganshi in yau suka ce za su yi fada da musulunci kuma ga abokin fadan nasu musulunci ne haka kai tsaye musulunci ne abin zai zama bambara kai a wannan duniyar da ake ganin ayi zamanta kewa kowa ya addinin sa kowa ya tafi bisa fahimtar sa ko ya saba demokradiyyar da suke ganin su ne annabawanta to a samar da wani abu wanda zai zama shine duk wani abu da muka tashi sai mu ce da shi muke yi idan an je an daki Afghanistan sai a ce alkaida in an je an kashe musulmi a Waziristan cikin Pakistan can arewacin Pakistan sai a ce yan alkaida ne aka gano aka kashe in an jefa bomb a Iraki a wani gida tsofaffi da mata da marasa lafiya sun mutu sai a ce wata alkaida ne a ciki in an jefa a asibiti ko makaranta ta primary yara kanana suka mutu sai a ce wata alkaida ne ya je yayi garkuwa da su saboda haka an ce kowa ya fito shine ya takkashe sojojin abin da aka jefa masa bomb saboda haka kowanne sa'asa suka yi sai a ce da alkaida ne a gurin kaga sun samu wani abin da tunda shi da alkaida dan ba rubuce ne a jikin sa yace ni da alkaida bane ina wani dan alkaida haka babu wata alkaida da larabci tana nufin database asalin kalmar alkaida din lokacin ana yakin Afghanistan ana yakin tarayyar Soviet da yan Afghanistan kun san a wannan lokacin America suna taimakawa masu jihadi mujahiduna su kuma ba wajen Allah ba dan a kare tarayyar Soviet suna taimakawa mujahidu a lokacin da sun ladin suka je a matsayin masu kai taimako da su ma su je su yi jihadi sai zamana dukkan wani balarabe da zai zo daga kasar larabawa da sunan shi ma dan jihadi ne to za a ce je a kai a sa sunan shi a cikin wannan database din zai ba da sunan shi da address din sa da gidan su da inda ya fito da wani na kusa da shi wanda za a neme shi ko da wani abu ya same shi a sanar da shi cewa dan uwanka ga halin da yake ciki saboda haka wannan sunaye da ake da su sune ake kira qaidatul bayanat shine database wato bayanai da ake tarawa na waɗannan da suka zo daga kasashe na Laraba daban-daban wanda kuma a gaban America duk ake wannan sannan a ce a kai su camp a yi musu training daga ba a je a kai su je su yi jihadi to bayan an gama wannan sai suke ganin wanda duk suke cikin wannan listin sun zama musu hadari tunda yanzu sun ba su training kuma sun zo su da ruhin addini ne don haka nan gaba in wani abu ya tashi na jihadi za su kuma kuwa ka kai taimako don haka duk wanda yake cikin wannan listin ya kamata a yi yaki da shi to kaji dalilin kiran su alkaida din saboda ba wai su suka ce mu ne alkaida ba to kuma shikenan da aka ce ku alkaida ne sai suka ce to mun ji alkaida ne shikenan duk wani da ya tashi zai yi wani dan sunkurin sa sai ce ni ma alkaida ne sai ka ga yara ko ba menci suna hira sai su yan alkaida ne wasu ma su rubuta inda suke zama nan majalisar alkaida ne ba wani alkaida sanda akai alkaida ma kai ba a hife ka ba aka rubuta wannan database ina ka shiga ciki to saboda ka duk wanda ake so a bata wa suna sai ake da alkaida ne dukkan wani aikin alkhairi da ake so a yaka sai a ce yana da alaka da alkaida wanda alkaida nan ba wata kungiya alkaida yanzu a matsayin da su billahi suke so ai mana zawahiri ba su da wani katabus din da za su iya samar da wani tanzim wani organization da za a iya cewa an ba wannan umarni an dakatar da wannan an tsara wannan ba za su iya yin wannan ba su da wannan damar kowa ya tashi yana abin sa zaman kansa yake fa amma kuma sai a sa su a cikin umbrella guda daya don ya zama ana yaki da wani abu mai suna daya. To abinda nake cewa idan ka dubi yanayin da duniyar take ciki a yanzu, da hargitsi da hatsaniya da yadda aka sako musuluncin a gaba, sai hankalin ka tashi kaga cewa to in ku haka ne anya za mu kai labari, anya ko ba za mu hakura ba, sai dai Mahdi ya zo ya tabbatar da adalci a doron kasa din nan. Anya yanzu ma tsaya mu ce sai mun yi aikin gyara mutane, sai mun yi karantarwa, sai mutane sun zama nagari, sai an samu su ɗan siyasa da suka san abin da suke yi, sai ake kaza anya. Wasu sai su samu wannan ishbaqin, wani kuma sai ga cewa ai tunda muka zama haka dole ne sai mun tashi mun dau makami, sai mun kai hari can, sai mun kona wancan, sai mun yaki da gwamnati, sai wani kuma sai ba zama wani guri saboda ka sai ai hannun riga. Wancan ya ce shi dai kawai ya hakura ya je kwanta a gida ya bacci, wannan kuma ya shiga tahawur, ya kasa bin abinsa a tsari, don haka shi kuma sai ya dauki a je a yi training, a dau makami, a je a kai hari, a yi kaza a yi kaza, wanda shi ma nan wani tahawur ne ya shiga. Don haka sai ka ga wannan abin da yake faruwa yanzu ya haifar da wasu gurgurun fahimta guda biyu, da wannan da wannan, wanda khairul umuri awsatuha, Allah ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Idan muka hararo maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairul ahabbu ila Allah min al-mu'minid dhaif wa fi kulli khair, sai muka cewa ya kamata kada mu rasa abinda muke tattare da shi na hope, na fata, musa rai a cewa abubuwa za su iya su gyaru. Kada mu fidda rai da zama muna da ƙarfin hali, ayyukan duk da muke za mu iya yin shi na alkhairi, kada ganin irin yadda duniyar take a yanzu mu ce mun fata. Dole akwai wanda zai ce kai ni fa ba ruwana ne da duk wannan kungiyoyin addini, ni ba ruwana, wai shi neutral ne, an fi samun a cikin yan boko, wai shi neutral ne, don haka ba za ka same shi yana taimakawa kowace irin kungiya ta addini ba, wai shi ka a ce yana tare da suwa ne, baya tare da suwa ne, yana tare da suwa, don haka shi ba a yi ta alkhairi. Ai tunda dai aka sai dai in an haɗa kai, saboda haka kullum sai ya dinga yin mafarkin abin da ba zai yiwu ba, wai sai an dunkule an zama tsintsiya madauri ki daya, wanda kuma wannan kadar al-qadar al-kauni, yadda ubangiji yake cewa da walau sha rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka wa lidhalika khalaqahum, ubangiji ya so sai ya maida mu tsintsiya madauri ki daya, amma ba za mu gushe ba, ba za su gushe ba, suna kabali a junansu. Wali zalika khalaqakum, bisa ga haka ubangiji ya halicce su, illa man rahima rabbuk, sai wanda ubangijin ka yi kai shine wanda zai bar shi akan turba ta kwarai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa musulunci za a masa ayaga kamar yadda aka yi wa kiristanci da yahudanci, kuma hakan ta faru. Abinda za ka yi a matsayinka na mumini, ka yi tunanin ina ne ya fi alkhairi, sai ka sa hannunka a nan ka taimaka kai ma a yi aikin alkhairi da kai. Amma gaba ɗaya ka watsar da kowa ka buga masa bakin tambari, ka ce kai shi kenan adon allalace, man qala halaka an-nas huwa ahlakuhum, haka annabi ya ce, wanda ya ce duk mutane sun halaka shi ya fi su halaka, shi ya fi su halaka. Ba zai yiwu ba al'ummar annabi gaba ɗaya ta haɗu a kan bata. Annabi yana cewa la tastami ummati ala dalala, al'umma ta ba za ta taɓa haɗuwa a kan bata ba, dukkansu su zama batattu, dole sai an samu wasu. Annabi yana la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala alhaq mansurina la yadhurruhum man khazalahum hatta ya'ti amrullah, wasu jama'a daga al'umma ta ba za su gushe ba, suna masu rinjaye bisa kan gaskiya, suna masu waɗanda ake ba wa nasara har al'amarin Allah ya zo. Ubangiji ya yi annabi ya yi wannan bushara cewa duk yadda al'amari ya kai ga taɓarɓarewa, dole sai an samu wasu wanda suna da nutsuwa, suna kan tafarki madaidaici suna yin abubuwan su cikin tsari to ka zama tare da su ka bada haɗin kai tare da su la yadurruhum man takhazalahum duk wanda yace ba ruwan shi da su ba zai cuce su ba haka manzo Allah ya tafarta wallahi al'umma don haka yi zama mai karfin hali ka zama almu'minul qawi wajen kaga ka gano suwaye ya kamata kake ganin al'amarin su yana tafiya daidai ko da ba zai yi ka samu 100% ba ba kurakurai in ka ce ba za ka samu har ka samu waɗanda ba su da kurakurai kwata kwata to har abada kuma ba za ka samu kowa ba wanda yace zai sha ruwa amma ba zai taba yadda ya sha ruwan da yake da wani dan haki haki ko wata kura kura ba to wata rana zai mutu da kishi saboda haka in ka samu waɗanda 60% sun dan kwatanta shiga tare da su ya hakuri 40% din kuskuren su ya hakuri ka jure yi abinda zaka iya yi cikin 60% din da suke yi daidai haka ce sai ka samu wanda 100% ka yarda da duk abinda suke yi to ba za ka yi aikin alheri ba to wannan sifa ce ta mu'mini wanda yake da karfa shi yasa annabi ya ce ihris ala ma yanfa'uk duk abinda ka san zai amfane ka duniya da lahira yi kwadayi akan ka yi kokari akan sa yi fafutuka akan sa kada ka bari ya wuce ka wasta'in billahi wa la ta'jaz ka nemi taimakon Allah kada ka nuna gajiyawa kada ka nuna kasawa nemi taimakon Allah ubangiji zai taimaka maka sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake gaya mana cewa al'umma din nan za ta iya samun kanta a cikin wannan yanayi ya kuma fada mana abinda zai magance wannan yanayin da muke ciki hadisin Abdullahi dan Umar wanda yana cikin sunan Abi Dawud da wasu littattafan sunna wanda ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake cewa idza tabaya'tum bil ayna wa akhadtum bi adlab al baqar wa radaytum bil zar' wa taraktum al jihad fi sabilillah سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم اذا تبايعتم بالعينه العينه ولا لو اني نتشنيكي وانا ما سينا تايا ناي دوغان شرحي اكن سبا دومين با لوكاشي يا تفي اذا كوكا شغا تشنيكايا ودان با بش شرعه با تيدا دسو با كوي يا ذاك يا ميكين موني هاو تو ميك موني تنانن كوي كاي ما كزاما مي كودي كزاما دوله ka shiga rayuwa ta fantamawa da tashewa da rakashewa kawai tunaninka ya zaka samu kudi shine idza tabaytu bil ayn wa akhadtum bi aznab al baqar shanu nau'i ne na dukiya da laraba suke takama da su yake sai kuka koma tare yaya za ku kiwo ku hada gonaki gidajen gona ku bude su wa radaytum bil zar' kuka mayar da hankalinku gaba daya kuka gwammace gara ku koma ku ta noma wanda ce kawai wallahi gara ma kawai ka samu kuɗi ka je ka gina wata irin wani dan gidan gonanka kawai ka dinga zuwa kana huta ba ruwanka da rigingimin nan wallahi ba ruwanka da su wa raditum bil zar wa taraktum al jihad fi sabilillah duk wata gwagwarmaya da ake yi dan tabbatar da addinin Allah kai ba ruwanka annabi yace sallallahu alaikum zullan sai ubangiji ya sanya muku wulakanci ya saukar muku da wulakanci la yanzi'uhu ankum wanda wulakancin da ba zai dauke muku shi ba ba zai cire muku shi ba hatta tarjo ila dinikum sai ranar da ku koma addinin a sai kaga ya baka magana hatta tarjo ila dinikum sai kun koma ga addini addini shine abinda za mu fahimce shi a tsotsuwa biyu alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar da magabatan farko suka yi sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina da limaman shari'a su Malik Ahmad Abu Hanifa Shafi'i Thawri al-Bukhari Muslim da sauran su wadanda ana al'umma gaba ɗaya suke girmama su sai mun koma mun dauko addini daga tsotsuwarsa ta asali mun dabbaka shi a rayuwarmu mun karantar da shi mun tarbiyantar da kawukanmu da iyalanmu da ƴaƴanmu da matanmu a kansa to a wannan lokaci ne ubangiji zai dauke mana wannan wulakancin da muke ciki النبي يا فتي ده ابن ده زي فارو تتداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله على قصعتها قالوا امن قله نحن يومئذ يا رسول الله قال بل انتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل Nabi yace ta sada'a sai al'ummomi kasashe daban-daban na al'ummomi daban-daban sun rika daka wasan su akan ku kamar yanda mayunwata ke daka wasan su akan kwanan abinci. Yanzu ba haka ake daka wasan su ba a kasashen musulmi. Duk arzikin kasashen musulmi an kwashe shi an kai shi kasar Turai. Yanzu da kasashen Gulf din nan da suke da arzikin man fetur za su janye kudadensu da suke bankuna na kasashen Turai duk da ba sun tsiyace ba wallahi duk sun tsiyace arzikin wasu. Yanzu irin bankunan Switzerland kowane babban barawo a duniya in yayi sata sai kai banki a tsaye kai Switzerland saboda su suka fi kowa rike amanar kudinka kuma in ka je cikin sauƙin hanya za ka samu kudinka ba ka kowane barawo can yake kai kudin. To yau da duk barayi za a dawo da kudin da suka tace daga suka kai bankunan Switzerland da kana ga kasar Switzerland ba sai sun shiga bara ba dan wannan shi ne arzikinsu wannan bankunan su ne arzikinsu. Sun ga fi kowa kwarewa wajen sarrafa banki saboda haka aka ce za a daka wasosu a kan ku kamar yadda mayunwata ke daka wasosu a kan kwanan abinci. Ka ce ya Rasulullah saboda mu kaɗan ne Annabi ce la ba kaɗan ba ne ku kuna da yawa amma kun zama gusa ka gusa istai kun zama shara kamar sharar da ruwa yake tahowa da ita karkacen gwangwani wani tsohon takalmi wani ko wata kwalba haka kuka zama ba wani mai amfani. To amfanin da za mu yi shi ne mu koma ga addini mu karantar da addini mu fahimce shi kowa ya yi aiki fi hududi taqatihi abinda kake ga za ka iya babu wani mumini da ba zai iya bada gudunmawa ba ta bangarensa sawa'un yaro matashi ne a babba ne sawa'un ma'aikacin gwamnati ne sawa'un ɗan kasuwa ne sawa'un malami ne kowa zai iya bada gudunmawa wajen ciyar da addini gaba. Ku yanzu matasa ko kuke da kowa can na ku kaddamarwa da wannan addini abinda zai amfanar da shi matasa su ne sinadarin kowace al'umma. Shi yasa za ka ga in ana so a lalata kowace al'umma waɗanda ake targetin din a lalata wanda in an yi nasara a kansu an lalata su ne matasa saboda jil ɗin da generation ɗin da suke sama da su ana ganin lokacinsu ya kusan tafiya waɗannan su ne generation da yake tasowa ƙareku da suke tasowa su za su zama wani abu nan gaba a shekaru masu zuwa su in aka lalata su to an lalata al'umma. Shi yasa a ko'ina in ana so a yaƙi al'umma su targetin ɗin samarinta ake yi daman da samari sai kuma mata mace an san uwa ce ta al'umma duka makaranta ce ta al'umma gaba ɗaya al'ummu madrasatun idza a'adattaha a'adatta sha'ban tayyibal a'raq haka uwa take makaranta ce an san in aka rushe mace to ba ita kadai aka rushe ba duk ƴaƴan da za ta haifa an ruguza su sannan kuma za ta zama wani tarko ne da za a dinga ainihin farautar wasu da ita tarko ne mai saurin kamawa da wuri saboda haka kaga ashe matasa akwai kalubale da yawa a kan ku na ku ga cewa kun fahimci ko su wane ne a cikin al'umma kun fahimci matsayin da kuke da shi da martabar da kuke da shi da irin gagarumar gudunmawar da za ku ba wa al'umma har kullum ku ne sinadarin ruhi na wannan al'umma din idan har kuka zama kun zama wasu bata gari su lalatattu ko kuma wata guguwa ta yi can da ku shikenan wannan al'umma kuma sai a yi mata kabbarar jana'iza sai kuma sallar jana'iza ta tafi. To amma duk al'umma da ya zama samarinta a nitsa suke a kammala suke a kama suke to babu shakka wannan al'umma ana yustabsharu biha khairan ana fatan alkhairi tare da ita a ga matashi ɗan shekara 20 a ganshi a masallaci a ganshi shine mai kokarin zuwa sahun gaba inda duk za a yi karatu ko wata lacca su ne a gaba gaba duk inda aka ce aje a yi wani aiki na musulunci aje a gina masallaci aje a gina makaranta su ne gaba. To babu shakka wannan al'umma ana tare shi yasa a wasu kasashen aka ga yaro ɗan shekara 20-25 har zuwa 30 ma ya fiye zuwa masallaci sai a kama shi aje a kulli a ce wannan ɗan talibin zai zama haka ake yi a kasashen Larabawa da irin su Tunisia, irin su Libya, haka irin har irin su Algeria. Haka ga yaro ya fiya zuwa masallaci, kai anya wannan za a zauna da shi lafiya, hukumomi sai su yi awon gaba da shi, za a ga kaje sallah asuba sai dai tsofaffi yara ba su iya fitowa ba. To dan ana ganin zai zama kenan mutum ne mai ruhi, zai karantar da addininsa, zai yada addininsa. Saboda haka na ci lokaci da yawa, kuma ina fatan dan Allah a yi min hakuri da tambayoyi. Kun ga lokacin ya tafi da dama, matsalar a ce ba a tsara abu da abin nan ba, dan da an tsara watakila na faɗa abin da kawai zan faɗa sai yi tafiya ta da laifi. Amma kun ga yanzu na buɗe wani faifai da ba ya da gaci, a ce za ka yi magana akan hukumomin musulmi, abubuwan da suke damun musulmi a yanzu abu ne ba ya da iyaka. Ka dinga gano abubuwa daban-daban kenan, wannan ta fuskar shugabanci, ta fuskar ƙarfi, ta fuskar siyasa muka yi magana, za ka ɗauko ta fuskar ilimi nan ma an ci baya koma baya da sauransu. Saboda haka gashi mun ɗauki wajen awa ɗaya da minti 20 muna magana ɗaya, da fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa abinda muka faɗa ya zama mai amfani gare mu gaba ɗaya, abinda ko muka kuskure wajen faɗarsa ko fahimtarsa Ubangiji ya nosar da mu da ba mu ikon gyarawa ba da daɗewa ba. Allah maɗaukakin sarki ya sake haɗa mu a wannan guri cikin alkhairinsa. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu alkhairin da yake cikin wannan wata, ya ije mana dukkan wasu sharurruka da suke fuskantar mu. Allah maɗaukakin sarki ya kafar da digadigan mu akan wannan tafarki naci, ya ba mu ikon mu yi rayuwa akan wannan tafarki, mu bar wannan, mu bar duniya muna kan wannan tafarki. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.
Gaskiya sai da malai ya yi bayani an karni da yi da ya ke ciki, kuma ya zarce auri biyu wajen mai wannan bayanan da yi ya riga ya comprising duk abubuwan da suke bukatar ya faɗa, domin duk lokacin da ka san asalinka za ka san kuma gobe mu dace ka yi sallama ka dawo kan su. Akwai rogo guda ɗaya bayan galibin cikin tambayoyi ana wa malam addu'a da Allah ya saka mai da ake mara wannan makarantar tana yi da cikin ruwan ƙananan littattafanka wanda za a fahimci addini da su labarin makarantar da musamman ta mutarantar tana da cikin wasuwan littattafanka. Kuma na biyu muna fatan malam ba zai gari da zuwa ba, kamar yau zuwan ya zama nufin hidaya, saboda a gaskiya mu hangenmu da tunaninmu kamar yadda malam ya yi bayani samari su ne tunanin gobe, wanda da ita za a samu ci gaba ko ci baya. Don haka malam kamar yadda ka nuna wannan na tabbata ya faranta maka, kuma insha Allah a gobe za su zuwa na gaba in wannan damar har ila yau muka samu za mu tsara abin fiye da na yau. Don haka yanzu a wanda ba su bi tambayoyi su ba sun ji zai malam ya ba da uku, ko in ka mu bai wa malam kunu domin sauran tambayoyi za a iya an sa su a masallacin muka samu dama. A na biyu mun gode wa malam da zuwa, Allah ya saka masa da alheri, Allah ya saka masa takun jini ya zo nan a ya kama duka na da ne da kansa da jini wanda suka saurare mu. Allah ya sa ya kai kullum tafiya wanda za mu zama dalili na kawo ruhin musulunci a yadda ya dace don mu koma wurin Ubangijin mu da mutunci. Don haka yanzu za mu kira malam shi ya rage mana da addu'a mu sallame shi ya koma wurin masaukinsa a kauye da sa'adu nan.
اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرضيا، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا حاجه من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا يسرتها وقضيتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين، وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.